Jama'a barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirinmu na A Daina Shan Kwaya. Sunana Binta Esyaro, jagorar shirin. A cikin shirin namu na wannan makon wanda zai zamana kashi na farko, wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari da ke kanan Dabo a Najeriya ya yi hira ta musamman da chairman din NDLEA Muhammad Mustafa Abdullah akan yadda COVID-19 ta canza salon gudanar da ayyukan hukuma. Ga yadda hirar tasu ta kasance.
Rakir ɗaya cikakken suna.
Sunana Muhammad Mustafa Abdullah.
Zancen COVID-19 ya kawo sauye-sauye a dukkanin abubuwa da ake yi a duniya. Yaya COVID-19 ta canza salon yadda kuke gudanar da ayyukanku a hukumar NDLEA a Najeriya?
So da yawa, mukan so mu bi abubuwa da wasu mutane ko wasu kasashe suka faɗi mu ɗauka wa kanmu abin da ba za mu iya ba. Ni ban ga dalilin da za a ce wai COVID-19 ya kawo canjin salo na aikin da muke ba. Amma da wani abu da yi tun da COVID ya hana movement kamar da aka saba, it means mutane ba su suka fita waje suna abubuwan da suka saba ba. In kuma kowa yana nan a ɗan lungunsa, that means an bar shi sai abin da wakana a cikin lungunsa yake yi. So aikin mu bai canza ba tun daga movement ma ya ragu. Kwayoyin da ake safarin su ma tun da particular lokacin lockdown ba sa nan. So ba wani aikin bai da wani nasaba da COVID.
Don haka za a iya cewa kamar kun gudanar da ayyukanku yadda kuka saba ba tare da mishkila ba game da wannan batu na COVID.
Kwarai da gaske kuwa. Don kuma ka yi la'akari da abin da yake wakana ƙasa mana ka duba. Ai sai safarin wayan abubuwan cikin mutane ke samu. Lokacin lockdown kuma babu safari.
Don haka COVID-19 ma ya sauƙaƙa ayyukan ku.
Kwarai da gaske kuwa. Sai dai kuma abin da ake cewa jita-jita ne wai. Wayansu tun da wa'annan ba su samu ba sun koma ɗiban wasu abubuwa a locality nasu. Wannan aikin mun nan fa mutane su gane akwai namu doka ce na gwamnati na federal. Kafin nan dokan ai akwai inda ake farawa. Iyaye suna da haƙƙi, akwai kuma suna haƙƙi a kan iyayensu. Me ya sa iyaye ba su fara abin su da ya kamata ba gida ba hurumin NDLEA mai zuwa gidan kowa da kowa tana tambaya me ke faruwa a gidanka. Magidanta mai suke yi.
Rakir ɗaya batun yaƙi da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi ne tun ma kafin ita wannan cuta ta corona ta zo, abu ne da kuka yi ta cewa kamar yanzu yadda ka fara faɗa cewa ba yara ce ba ne a wuyan NDLEA, amma a hannu guda kuma kukan kuna kokawa akan rashin wadatattun ma'aikata, ma'ana ma'aikatanku ba su karaɗe ko ina inda kuke da sha'awar su gudanar da aiki ba. Wannan hali ake ciki game da warware wannan zance na matsalar ma'aikatan hukumar NDLEA?
Wannan tambaya ka gaskiya ne haka take da. Amma in ka tuna a kwanakin baya ana fadi a fili kowa ya ji shugaban ƙasa President Muhammadu Buhari ya ɗauki alƙawarin cewa zai ƙara mana mutanen aiki har zuwa yawanci kamar 15,000. Amma za a yi shi daki-daki ne. Ya riga ya ba mu daki na farko 5,000. Kuma yanzu a haka nan da muke ana ƙoƙari an kusa tattacewa wanda za su je kos na farko. Kuma abin da ya ƙara cewa ya ma sake salo ba kamar da ake ɗauka da ba. Yanzu kowace local government sai a ɗauki 'yan local government ne. Da aka ce da ɗan gida ake cin ake yawa mu fara kafin tun daga local government mu ɗauki 'yan local government ne su gayawar mai gyau kana a local government za su kafin a dawo state capital kafin wani ji mu yaji Malam Aminu Kano airport sai fita daga Kwaya. Tun kafin ya zo Kano ma mun tare shi daga misali daga local government na shi.
Wannan yana nufin za ku kafa ofisoshin ku kenan a yankunan ƙananan hukumomi?
Ba zan da fara sai mun kafa ofisoshi ba dai muna da idanu ko ina ko local government. Kowane local government sai mun sa ma'aikaci ko da labari kawai zai bamu ya yi gama aikinsa a kullum wannan gonakin samun su cannabis sativa ana noma ta wa kuma an noma ne dai ko ina take muna in muka samu labari muna zuwa har a Jos ma kwanakin ba an samu su alal misali a Kogi ina ji wajen wata uku kenan mun samu ton uku a magudi misali ton uku kuma duka Kano a Kailo da za su zo da hukunci sa ba samu su shiga Kano ba mun tare su sun daga wajajen da Kogi lokacin da
to jama'a da haka muka kawo karshen wannan shirin a madadin wakilin muryar Amurka Muhammad Ibrahim Kwari ni Binta S. Yarwa da na hada shirin da kuma gabatar nake cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon zamu kawo maku kashi na biyu.